This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Karen Zai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na karfe 9 na dare agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. A yau Alhamis 16 ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta yi wasu sabbin zarge-zarge da ta ce Faransa, Najeriya da Benin da wata ƙasa da bata ambata ba na kitsa mata kitumar murada nufin wargaza tattalin arzikinta. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alƙawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zarge da shugaban mulkin sojin Niger ya yi wa Najeriya na kokarin ta yadda hargitsi a ƙasarsa? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma yanzu ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Alhamis din nan, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kangaba-kan baya akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ya ce majalisar gudanarwarsa ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai kungiyar mayakan ta amince da daukacin kudurorin da aka shata. Wata sanarwa daga ofishin Netanyahu ta ce Hamas na kokarin yin wata aika-aika ta ƙarshe. Yarjejeniyar tsagaita wuta ta mataki-mataki da aka bayyana a jiya Laraba bayan shafe watanni ana tattaunawa a kanta. Ana sa ran ta fara aiki ne a ranar Lahadin nan mai zuwa muddin aka amince da ita baki daya. Jami'an kiwon lafiyar Palestine sun ce ko a yau Alhamis sai da dakarun Isra'ila suka kai munanan harare ta sama a yankin zirin Gaza. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce a shirye suke su yunkura ga ayyukan taimakon jin kai a Gaza, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane miliyan 1.9 daga cikin mutane miliyan 2.3 ne aka daidaita, sannan aka lalata rukunin gidaje kashi 92 daga cikin 100. A ranar Alhamis din nan, wanda aka zaba zama sakataren baitar malam Amurka Scott Bessent ya fuskanci tambayoyi masu tsauri daga 'yan Democrat akan batun tsarin haraji da batun takunkuman China da Rasha da makomar tsarin biyan haraji na IRS da 'yan Republican suka yi kiran azabtare. Bessent ya zauna a gaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa domin sauraron amincewa da shi, inda ya shaidawa 'yan majalisar cewa zababben shugaban ƙasa Donald Trump na da damar samar da wani sabon ƙanƙararren tattalin arziki na zamani. Wani takwaransa, Sanatan South Carolina na jam'iyyar Republican Sanata Lindsey Graham ne ya gabatar da shi, wanda ya ce Amurka na buƙatar sakataren Baitul Mali wanda ya san abin da yake yi da shugaban ƙasa ya amince da shi kuma mai ƙaunar ƙasarsa. To sai dai 'yan Democrat da suka hada da Sanata Ron Wyden na jihar Oregon da Michael Bennet na Colorado sun bayyana rashin jin daɗin su kan alƙawarin Trump na ɗorawa kan tsarin yanke kuɗin harajin shi na shekarar 2017 da zai amfanar da hamshakan attajirai ne kawai da ƙara nauyin bashi da ya zarce dala triliyan 36. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi maraba lale da dawowar Donald Trump White House, wanda Erdogan ɗin ke kallo a matsayin abokin tafiya. Wani tsohon jami'in diplomasiya ƙasar ta Turkiya Edin Selsin, wanda a yanzu ke sharhi kan manufofin kasashen ƙetare, ya ce kasashen Amurka da Turkiya na kyakkyawan duba ga hulɗar diplomasiya a tsakaninsu. Ya ce kamar yadda Edwin ɗin ke tunani a kansa, Trump mutum ne da ke dogewa bisa abin da ya tsara, don haka shi ma a wannan karan ta yiwu ya bi sawun alƙawarin da ya ɗauka na janyewa kacokan daga Siriya. A lokacin mulkin Trump na farko, ya yi kiran janye dakarun Amurka da aka girke a Siriya domin mara baya ga kungiyar mayakan Kurdawa ta YPK da ke yaƙi da mayakan ISIS. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis din nan Burtaniya ta sanar da wata rajejeniya da Ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da kokarin bin sawun haɗin Ukraine da aka sace. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer yana ziyartar Kyiv domin sa hannu kan rajejeniyar da shugabannin Ukraine. Ofishin Starmer ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji a matsayin tallafi ga dakarun Ukraine. Starmer ya faɗa cikin wata sanarwa cewa wannan ba wai kawai abu ne na nan da nan ba ko kuma na yanzu, abu ne na zuba jari a ƙasashen biyu na zuwa ƙarni na gaba, inda a tare za su kawo ci gaban fasaha da ci gaban kimiyya da musayar al'adu da ma haɓaka ayyukan ƙirƙira, kamar yadda Ukraine ta nuna ilimin hakan a shekarun baya-bayan nan domin amfanin al'ummomi da za su zo a gaba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babur rahotanni. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta yi wasu sabbin zarge-zarge da ta ce Faransa, Najeriya da Benin da wata ƙasa da bata ambata sunanta ba na kitsa mata kitimar murada nufin wargaza tattalin arzikinta da ma'ayyukan ta'addanci da suka hada da kunar bakin wake da satar dalibai. Wannan lamari dai ya sa wasu 'yan ƙasar Niger yin kira ga Niger da Najeriya da su yi ganawar gaggawa don dinke wannan baraka da ta bullo kai tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna. Ko a shekarar da ta gabata, shugaban mulkin sojan Niger Abdurrahman Tchiani ya yi wasu zarge-zarge a kan Najeriya da Faransa da wasu ƙasashe, zargin da dukkan ƙasashen suka musanta. Ga rahoton da wakilinmu na birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya aiko mana.
Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram.
Dan jarida Usman Alhaji Ibrahim mai magana da yawun gwamnatin kasar kenan yana cewa a ranar 6 ga watan Janairu wannan shekara 2025, kungiyar Boko Haram ta hanyar sunayen da zana ta karbi dawagar kasar Faransa da ta Najeriya da ta Benin da ta wata ƙasa ta yammacin duniya da ba a ambaci sunanta ba, a cikin motoci biyar horhoro kira Felix guda daga cikin suna dauke da makamai tsakanin garuruwan Kukawa da Gugaram kamin su isa a garin Tumbun Kasa a cikin jihar Borno a yankin Tafkin Chadi, inda suka yi ganawa a ranar 8 ga wannan watan domin bayanin kitsa wajen guriyar Niger waɗansu ayyukan ta'addanci da neman wargaza tattalin arzikinta da suka hada da gargaza bututun manta kamin nan zuwa wata azumi mai zuwa, tare da hada kai da waɗansu manyan 'yan kasuwa domin makara tattalin arzikin kasar a wannan lokacin. Haka ma da kan harin sace dalibai maza da mata a makarantun nan kwana na waɗansu yankunan kasar, tare da kan hare-haren kunar bakin wake. Sai dai da dadewa ƙasashen Benin da tarayyar Najeriya sun sha musanta ire-iren waɗannan zarge-zargen na hukumomin na jamhuriyar Niger, abinda ya sa Alhaji Bello na Alhaji Musa yin kira ga hukumomin jamhuriyar Niger na tarayyar Najeriya musamman da su yi ganawar gaugawa domin warware wannan matsala.
Mu dai da annan bakin boda birnin Kwanni muna kira a zamna a samu haɗin kai kanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Niger, dan su talakawan Najeriya da talakawan Niger su kabar ta haɗana suke, kuma dukkan talakawan Najeriya gabaki ɗinsu ba su son Faransa, kuma Niger dama ita hakan gami ba ta son Faransa. To wanda makircin da Faransa ta tarmu game da sauran shugabannin mu na Afirka, su su sani in din Niger ba ta zama lahiya to gabaki ɗaya ɗinsu ba su da zama lahiya. Kenan tun ba ta kai wannan wajen ba, mu abinda muke kira da waɗanda shugabanni masu albarka da na Najeriya da na Niger, to su samu zama dukkan bas ɗin da aka tuhuma Faransa na wurin, to akai sojojin Niger da na Najeriya ciki, yanzu abin nan zai janye duk tuhuma ta ƙare.
Wannan lamarin na ci gaba da haifar da zaman dan marina tsakanin kasar Faransa da waɗanda jamhuriyar Niger ke cewa abokanan ƙawancenta ne a hannu ɗaya, yayin da ɗaya hannun da kasar ta jamhuriyar Niger da ke tare da goyon bayan kasashen Burkina Faso da Mali. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Babban hafsan rundunar sojin Najeriya General Christopher Musa ya musanta zargin da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ke yi cewa Najeriya tana yi wa jamhuriyar Niger zagon ƙasa a fannin tsaro. A hira shi da muryar Amurka General Musa ya ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta yi cewa gwamnatin Najeriya na da masaniya a kafa kungiyoyin ƴan ta'adda da ke addabar yankuna da ke iyaka da jamhuriyar Nijar.
Kin ga ni ba su magana Nijar, ni na ga mun musu bayani, ni ma na har na je wurin mun musu bayani da tsakani da Allah, mun ƴan uwa ne. Ba mu son komai su ba komai shiga tsakaninmu. Da matsalan da suke da shi a Nijar, shi shugaban su ya dauka shekara biyu ya musu alƙawari da yawa cewa za a samu zaman lafiya, za a samu abubuwa za su yi daidai, babu yunwa, babu duk abun bai ba. So ban son yana using Nigeria cewa su a ga kaman yana so ya ja hankalin mutane abu. Dukan mu ƴan ta'addan nan ba su kiyaye kowa ba. Kowa suka samu za su kashe. Abin da ya kamata mu haɗa kai tare mu yaƙi waɗannan mutane. Yana cewa suna tare da mu amma mu ma muna yaƙe su kuma suna kashe mutane a cikin Najeriya. To za mu kawo su kuma suna kashe mu kuma mu ma muna yaƙe su mu ce kuma muna son su yaƙi da ƴan Nijar. Abin zai yi wai. Mu da ƴan Nijar Allah ya haɗa mutane kuma muna nan har abada. Abin da muke yi da zai kuntata su. So abin da muke so su ma su gane. Su bar waɗannan abu don ƴan Lakurawa suna kashe ƴan Najeriya suna kashe ƴan Nijar. Da mu ba za mu kawo waɗanda za su kuma su mumuwa ce su ce gwamnati suka kawo su su zo su yaƙi Nije kuma suna kashe mu. Ba zai yi waye.
Babban hafsan sojin Najeriya General Christopher Musa a hira shi da Alheri Grace Abdi kenan. Yau za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar ya yi wa Najeriya na ƙoƙarin tayar da hargitsi a ƙasarsa? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari akan hanyoyin da kasashe masu tasowa za su iya samun kudaden shiga ta hanyar kirkira a fannin makamashi mai tsafta. Sai kuma mahimmancin haɗaka tsakanin makarantu da cibiyoyin bincike da zimmar ciyar da batun makamashi mai tsafta. Sai kuma shawarwari kan tabbatar da kula da lafiyar muhalli. Sunana Aisha Mu'adu. Madalla. To an kammala taron kasashen duniya kan al'amuran sauyin yanayi da aka saba yi da shekara na bara wato COP29 ba tare da samun gamsassun bayanai daga manyan kasashen duniya kan kudaden da kasashe masu tasowa da matsalolin sauyin yanayi suka fi kamari suke bukata ba. Yayin da waɗannan kasashe suke nazarin yadda za su bijiro wannan batu. Kwararre a fannin sauyin yanayi Dr. Aminu Gada ya yi tsokaci akan mahimmancin mai da hankali akan makamashi mai tsafta.
Kamar yadda mai yake da tasiri haka waɗannan makamashi masu tsafta suke da tasiri domin suna da rassa daban-daban waɗanda za su samar da kuɗi ne. Dukkanin su kowannen su zai iya samar da kuɗaɗe duk da yake ba a cikin gajeren zango ba don komai ai ba cikin gajeren zango ya fara babu kuɗin da muke bukata ba. Da aka fara haƙo shi a 1953 ai sai da aka ɗan ɗauki lokaci kafin ya bamu kuɗi waɗanda za su ishe mu larura. To wannan ma yawa. To wannan ma makamashin masu tsafta su ma idan aka fara yanzu dai manzantan nan da nake da ke. Sai ga sola dai ta fara zama kusan gidan kowa saboda wuta da bata wadata. To kuma kuɗi ake sawa ana siyo shi. To idan aka ce muna yin waɗannan sai ga kuɗaɗen nan duk a Najeriya za su tsaya. Sannan kamar shi wannan sanadirin da ake baturori da shi muna da shi kuma a ƙasa ake haƙo shi sai ga ƙasa za ta dinga samun wannan ragani na wannan lithium din. Sannan shi kan shi yin panel sannan akwai wind sannan akwai ruwa. To shi kuma large scale na hydro yana da ɗan illa saboda sai an yi amfani da injinoni masu tuma amfani da waɗannan fuzufuwa. Shi yasa ba a encouraging large hydro, baby small hydro su ne ba su da illa ko kuma ba su da gurɓata muhalli ko ba su da su ne masu tsafta. Hanya ta biyu shi ne na samar da kuɗaɗe. Akwai kuɗaɗen da ake kira carbon credit. Carbon credit yanzu shi ne idan yau za ni samar da makamashi mai tsafta kamar megawatt ɗaya, to akwai kuɗin da za a bani. saboda tarbin saboda karar ma mutane karfin guyuwa na samar da wannan makamashi ne mai tsafta to akwai abin da ake kira carbon credit shi ma wannan wata hanya ce ta samar da kudade ga kasa sannan hanya ta uku idan kamfanoni suka yi yawa masu yin wannan abin to ma za a charge din su su biya haraji kuma gwamnati ta samu revenue kamar yadda kowanne company da yake aiki a cikin kasa yake samar da revenue ta hanyar haraji waɗannan kamfanoni su ma za su samar da revenue ta hanyar haraji uwa uba kamfanonin nan su kuma idan wuta tana aiki awa 24 to za a samar da masana'antu waɗanda su ma za su dinga aiki awa 24 wannan zai haɓaka sauran masana'antu a ƙasa wannan kuma shi zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa
Professor Adamu Idris Tanko, masanin al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban jami'ar Baba Ahmad a kanan Dabon Najeriya, ya ce akwai buƙatar ƙasashe masu tasowa su mai da hankali akan bincike da ƙirƙira don magance matsalolin sauyin yanayi.
Idan an fahimci wannan tsari na samar da haɗin gwiwa tsakanin manyan ƙasashe da mu ƙasashen mu irin na Afirka, to ta nan sai a dubi hanyoyin da za a iya samarwa. Idan ka ce wai za ka bi manyan ko bankuna gaskiya yanzu aka ce bankin su ne za su fito da yanayin da za a rika karban sai an sami matsala domin su ma bankin babu abin da za su yi amfani da shi idan babu wayannan alƙaluma wannan abin ya kamata ya zai a ce mun sami yanayin da za a ce kai dan kokarin da kai ya zama na cewa an yaba domin a cikin tsari akwai wanda kai a daidai kuma za mu iya yi misali yau sai ka ce ka samar da wani yanayi na samar da wutan lantarki ta hanyar zafin rana wanda ba amfani da generator wanda generator shine mai fitar da guba to amma wannan na ran zafin rana to idan ka samu wannan yanayin da zaka ce gashi kai ka kirkiro shi kuma ga irin yadda ya taimakawa yanayi to wannan sai a ce aiki da diga na irin abin da ka samar da kuma yadda wayannan manyan kasashe za su amfana da shi to sai su biya ka to kaga idan aka samar da irin wannan yanayi gaskiya zai fi wanda za a ce sai an tara wani katon kundi wanda zai dauki dogayen shekaru wanda mu kasashen mu na Afirka gaskiya ba mu da su to amma babban al'amari mafi a'ala shine ya zama na cewa mun samar da haɗin gwiwa tsakanin makarantu misali jami'o'i da hukumomi na bincike da ke nan Afirka da sauran kasashe na duniya wannan zai taimaka sosai yadda za a sami sauki
shi kuma Dr. Sale Abubakar da ke jagorantar hukumar kare kwararowar hamada ta Najeriya kiraye ga 'yan kasar su dukufa da su itatuwa
kowane mutum ya dage ya shuka bishiya guda daya a cikin rayuwarsa in zai iya ya shuka fiye da daya amma guda dayan nan ya zama na go mutum ya sa wa kansa haraji ne akan cewa zai shuka bishiya guda daya kuma zai lura da ita har lokacin da za ta zama babbar bishiya shi ne wannan roƙona da nake ma 'yan Najeriya akan cewa in muka yi haka a misali ya zai da muke fiye da miliyan 200 a Najeriya in kowa zai shuka bishiya guda daya za mu samu miliyan 200 a Najeriya bayan wanda muke da su a yanzu hakan nan shuka bishiya malam Nasiru in aka ce naka shuka guda daya ina ji ba za ka dan ji wahalar yin sa ba da ke ji amma in aka ce maka guda daya an nuna ma da ba mai yawa ake nema a wajen ka ba kwaya guda daya kawai shi kenan in za mu taru mu yi haka
in haka ne da tsari waɗanne irin bishiyoyi ne suke ya kamata mutane su shuka a gidajensu na ga yawanci kama na Abuja mutane sun fi shuka bishiyoyi masu sa ado din nan a wajaje su yi kyau kawai ko su din masu wadatar inda dai za a shuka a matsayin bishiya
eh to bishiya din shi kowanne wato akwai bishiyoyin mu da suka kusa bacewa yanzu kamar su kanya misali su dinya duk wannan abubuwa din yanzu sai ka ga kamar babu su ma misali to su ma muna so a ci gaba da samo irin su ana shukawa ko da a kauyuka a daji ma in ka shuka a gonarka da sauransu in Allah ya yarda wannan abubuwa suka girma suka tashi shikenan kuma flower din ma yana da kyau mutum ya shuka flower amma dai bishiya din shi yake muhimmanci domin daga bishiya din za a samu hadda itacen da za a dafa abinci ne kare
wato dai zama bayan inuwa ma gariba da za a samu daga wannan edaba
ya zama an aka haka ai shi ya zama riba goma da goma bayan ƴaƴan kuma ga inuwa
ki sauraro anan zamu diga aya a cikin shirin yanayi na yau amma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Nasiru Adam Elhikaya da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'azu ce take muku sallama
to a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa menene ra'ayinku dangane da sabbin zarge-zargen da shugaban mulkin sojin Niger yawa Najeriya na kokarin ta yadda rigiji a kasar sa kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6500 muna sauraron ku yanzu mun sami kira daga jihar Yobe Najeriya waye akan layi
Assalamu alaikum mai magana Ali Rab kana gashuwa babban auditor jihar na muryar Salat na Najeriya
to Ali
zan bayyana ra'ayina ne
muna jin kamar Ali Rab
ya kamata gwamnatin Najeriya da Niger su samu su tattauna saboda fahimtar juna kasan Niger da Najeriya akwai kyakkyawar alaka wanda ta shekara da shekaru kaka da kakanni kuma duk wannan wanda za mu sha wahala mu ne talakawa saboda su shugabannin su ba talakawa ba ne kuma su ne abin da suke taburura wutar wannan ya kamata a zauna kamar yadda da ake cewa a zauna lafiya zaman lafiya ya fi zama dan sarki ba cece kuce ba zargin wane ni na yi kaza kasa ta kaza to ya kamata a tattauna saboda cigaban al'umman Niger da Najeriya saboda mu ƴan uwan juna ne nagode daga Alrab kana gashuwa
to mun goyar da Alrab kana gashuwa daga jihar Yobe yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi
Assalamu alaikum ana magana da Yusuf Baban Balaraba daga Tifa Garden
to Yusuf Baban Balaraba muna jin ka Yusuf kana tare da mu to ina ga kamar layin Yusuf Baban Balaraba yana da matsala yanzu mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi
Ba'adu Abdullahi kana ga engineer mai gero makeni kun dago da jihar Niger
to engineer mai gero muna jin ka
to gaskiya mu cece mutum daga faruwa tsakanin Najeriya da Niger ba mu goyen baya ba mu so ne saboda gaskiya Najeriya ba ta yi Niger Niger ba shi Najeriya da haka muna neman alhama a hau sulhu a daidaita in kuma akwai wata kasa mai ingizawa a gano ta a daidaita tsakanin Najeriya da Niger don haka Allah ka dauki Allah ka shirya tsakanin Najeriya da Niger
to amin mun gode engineer har yanzu dai muna jihar Niger waye akan layi
a jihar Niger kuna tare da yin fitan koni daga nan bayan ba ta jihar Niger
to muna jin ka menene ra'ayinka
yawa ra'ayina yana da kyau a Najeriya da Niger abu ɗaya miki bai kamata a ce ana samu zarge-zarge a kan abin da zai bata mana zama tsakanin mu da makwabta ba ina kira ga waɗannan ƙasashe ya kamata su zauna su fahimci juna su san abin da ke kawo wannan matsala domin a warware duk abin da zai kawo mana matsala tsakanin mu da ɗayan Niger abu ɗaya miki bai kamata a ce ana samu ainihin wannan zarge-zarge bai kamata ba sojojin nan sun zo ne kuma za su tafi ne su ba mu zauna lafiya da junanmu bai kamata a samu wannan zarge-zarge da fatan Allah ya sa shugabanninmu su fahimta su zauna su fahimci abin da ke tsakanin mu da su a warware wannan matsala cikin ruwan sanyi na gode suna na yi nisa daga nan ba ni in baka a kamar hukuma a gwara a cikin jihar Niger na
to mun gode Yunusa daga jihar Niger yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Muna jin ka. Yammaci.
Yawa baraka ka je.
Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka, menene ra'ayinka?
To kafin bani ra'ayina ina so in amfani da wannan dama in nika ta'aziyya ta ga abokina Malam Najib Safi. Ya gada da so mahaifinshi da Allah ya mai ranar shekaran jiya Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa.
To amin.
To kuma dangane da wannan maudu'i da ake tattaunawa ai ya kamata ita kanta Niger da Najeriya especially mu nan arewacin Najeriya duk abu ɗaya ne ya kamata a tsaya a fahimci juna a san abin da yake kuma zarge-zargen da shi shugaban kasar Niger yake yi san bangaren zaka tsaya yin gaskiya san bangaren ko za ka ga yana tunanin wani abu da kashe je ne muka fata alkari Allah ka iya mudiya wasu Allah ya zaunar da mu lafiya Alhaji Musa
to amin Alhaji Musa muna godiya yanzu mun sami kira daga jihar Zamfarawai akan lai
amin san Allah ya tabbata gare ka daidai wannan lokaci sunana Nasiru Hussein
to Nasiru a gurguje saboda lokaci muna jin ka
Alhamdulillah a gurguje Niger da Nigeria da ɗan juwul da ɗan jumai kuma sun taimake mu baya kuma mun taimake su an kace ana zargi-zargi
to masu sauraro
kada yayi magana kaga ya ga yake ana zargi kuma gaskiya da gaskiya saboda ne ba karar zube suke ba mu ne Nigeria mun bari ka san mu karar zube ta kowane bangare ya da cewa mu dawo mu yi tun tana su mu gano cewa Nigeria ne take kasan wanda ya kamata ne alfahari da ita ba irin Niger bari da dai sauransu Allah ya kara zaman lafiya tsakanin Niger da Nigeria Allah ya saka lafiya Nasiru Hussein mai gondo sai goto jihar Zamfara kamar
to mun gode Nasiru daga jihar Zamfara to masu sauraron da haka muka kawo karshen daukar waya ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu to masu sauraro kafin mu je ga shirin mu na karshe ga wannan sakon
ga jishin alfa maji amin shi ba budan ni sashi hausa da biyo mazin ya zarci yan bayo
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin dinnan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairin shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban ƙasar da mika mulki
kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalin mu na sada zumunta Facebook gani aka ce ya koriji
kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu
muryar Amurka duniya a tafin hannunku
to madalla yanzu kuma ga labarin duniya amma wannan karan a takeice
To Muhammad a takeice a ranar Alhamis din ne Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kwangaba-kwan baya akan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ya ce majalisar gudanarwarsu ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai kungiyar mayakan ta amince da daukacin kudurorin da aka shata wata sanarwa daga ofishin Netanyahu ta ce Hamas na kokarin yin wata aika-aika ta ƙarshe A ranar Alhamis din nan wanda aka zaɓa zama sakataren bikin malam Amurka Scott Bessent ya fuskanci tambayoyi masu tsauri daga 'yan Democrat akan batun tsarin haraji da batun takunkuman China da Rasha da makomar tsarin biyan haraji na IRS da 'yan Republican suka yi kiran azabtare. Bessent ya zauna a gaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa domin sauraron amincewa da shi inda ya shaida wa 'yan majalisar cewa zaɓaɓɓen shugaba Donald Trump na da damar samar da wani sabon ƙanƙararren tattalin arziki na zamani. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi maraba lalle da dawowar Donald Trump White House wanda Erdogan din ke kallo a matsayin abokin tafiya wani tsohon jami'in diplomasiyya ƙasar ta Turkiya Aydin Sersin wanda a yanzu ke sharhi kan manufofin ƙasashen ƙetare ya ce ƙasashen Amurka da Turkiya na da kyakkyawan duba ga hulɗar diplomasiyya a tsakaninsu. A ranar Alhamis din nan Birtaniya ta sanar da wata yarjejeniya da Ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da ƙoƙarin bin sawun hatsin da aka sace daga Ukraine. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer yana ziyartar Kiev domin sa hannu akan yarjejeniyar da shugabannin Ukraine. Ofishin Starmer ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji ga wato a matsayin tallafi ga dakarun Ukraine.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da producer mu Julie Leathers Christian da kuma engineer mu ne yanzu Rob McLean ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sa yini lafiya assalamu alaikum